نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلا شيء مثالاً البركة مسلا شيء واللقى لكن تكين قلوب بوشي أجهر بوشي وأن يمشي من البركة نجوماء yau sha daya ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442, wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 4 shekarar miladiya ta 2021. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya, wanda a yau za mu tashi daga kan aya ta 78. Kamar yadda muka saba, kafin mu shiga karatu za mu amsa wasu daga cikin tambayoyin da muka karba. Wannan yana tambaya ne akan mace da take da ciki ko kuma take shayarwa a cikin watan Ramadan, wanda har ya kai ba za ta iya yin azumi ba, to ya za ta yi? Wannan duk shekara sai an yi irin wannan tambayar. Matar da take da shayarwa ko take da ciki, idan to kuma ba za ta iya yin azumin watan Ramadan ba? Malamai suna da maganganu daban-daban a kan ta, kusan za su kai maganganu 5. Me ya kamata ta yi, me bai kamata ta yi ba. Akwai daga ciki waɗanda akwai ƙaulin da yake cewa za ta ciyar, za ta rama kuma ta ciyar. Da wannan ƙaulin, Mujahid ibn Jabr daga cikin albajira Abdullahi ɗan Abbas shi kaɗai aka ruwaito ya faɗi wannan maganar, yasa ba ta da ƙarfi. Akwai waɗanda suke cewa za ta rama, abinda ta sha za ta rama, wato za ta iya ta sha saboda abinda yake cikinta ko kuma saboda shayarwar da take yi, sannan kuma bayan azumi ta rama. Wato kamar dai mara lafiya ko matafiyi, mara lafiya da matafiyi an musu rangwame cewa za su iya shan azumi, sannan kuma daga baya suka samu dama sai su rama. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa za ta ciyar ne ba sai ta rama ba, za ta ciyar ba sai ta rama ba. Daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai Abdullahi ɗan Abbas, Abdullahi ɗan Umar, da wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani, wannan shine ƙaulinsa. Kamar Ishaq, daga cikin magabata Ishaq ibn Rahuya, wannan ita ce fatawarsa, shine mazhabarsa. Abdullahi ɗan Abbas an ruwaito da gare shi cewa yana ilhaƙin mace da take da ciki ko take shayarwa, yana haɗa ta da yana cewa za ta ciyar, yana sa ta a ƙarƙashin fadar Allah, wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, da waɗanda ba za su iya yi ba, za su iya yi su sha wahala, wato suna iya su yi amma da wahala, to Allah ya ce sai su ciyar da miskini fidiya. to Abdullahi dan Abbas yana cewa waɗannan da Allah yake cewa wa alal ladina yusiqunahu sune ash-shaykhul kabir ko al-ajuzul kabira oho ko tsohuwa waɗanda ba za su yi azumi ba yace haka nan macen da take da ciki haka nan matar da take shayarwa sai duk waɗannan za su shiga ƙarƙashin wa alal ladina yusiqunahu cewa za su iya yi ko ba za su iya yi ba ko za su iya yi da wahala to waɗannan za su ciyar a madadin kowane yini za su bayar da rabin mudu wato rabin sa'i afwan mudu biyu ko kuma su ciyar da wani abincin da zai ciye koshi a zama ɗaya ba wai a yinin gaba ɗaya su ba shi abinci da safe su ba shi da rana da daddare ba abinda zai samu ya ci a zama ɗaya to wannan yana iya zama a makofin azumi ɗaya Abdullahi dan Umar kamar yadda yake cikin sunan Ad-Darqutni da salsala mai kyau akwai ƴarsa da take aure to sai ta zo ya zanto tana da ciki har ma ya ta shiga watanta na tara to sai zanto tana wahala sai Abdullahi dan Umar ya ce da ita kawai ta ciyar ta sha azumi sai ta ciyar ta sha azumi sai ta ciyar to wannan kaulin yana da ƙarfi kwarai da gaske saboda waɗannan sahabbai guda biyu ba a samu wani sahabi da ya saba musu ba a samu wani daga cikin sahabbai da aka ruwaito fatawarsa ta saba ta waɗannan ba shi kam Ibn Hazm cewa ima ba za su ciyar ba za su rama ba ya ce babu dalilin da zai sa a ce su ciyar saboda wani haraji ne da Allah bai dora musu ba haka nan ramawar ba inda aka ce su rama to wannan kauli ne wanda yake ya fita daga maganganun sauran malamai Imam Malik yana bambancewa tsakanin matan da take da ciki da wacce take shayarwa kaulin da aka ruwaito daga Imam Malik yana bambancewa tsakanin mai ciki da mai shayarwa yana ga mai ciki za ta rama mai shayarwa kuma za ta ciyar kuma ta rama wato ya hada mata duka biyu amma dai magana wacce take tana da tushe daga fatawar sahabbai ita ce maganar cewa za ta ciyar ba lalle kuma sai ta rama ba wannan kuma yana tambaya cewa ya zaman shaidan yake a sallah wanda zai ce shaidan yana sallah ne ana zai yanzu ce ya yake zama a sallah akwai hadisin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zauna a sallah yana shimfiɗa kafarsa ta hagu sannan ya kafe kafarsa ta dama wanda shine zaman da ake cewa al-iftirash shi yake cewa al-iftirash yake tace sai tace kuma wayanha an uqbata ash-shaytan wayanha an uqbata ash-shaytan yana kuma hana zama irin na shaytan wa huwa al-iqa shine zaman da ake cewa al-iqa to al-iqa a larabci abu biyu ne wato kala biyu ne akwai zaman da ake ce masa al-iqa shi ne mutum ya zauna a kan duwawunsa ya kafe kafafuwansa ya kuma aje hannayensa a gefensa wato irin yadda tsugunan kare yake wanda ya ga yadda kare yake tsugunawa yake zama yadda kare yake zama to irin wannan shi ake cewa al-iqa ana ce masa al-iqa kuma malaman lugha malaman harshen larabci sun fassara al-iqa da wannan kamar abu ubaida ma'mar ibn al-musanna da almajirin sa abu ubaid al-qasim ibn sallam da wasu daga cikin malaman lugha malaman harshen larabci sun fassara al-iqa da cewa irin wannan zama to mutum ya zauna akan duwawunsa ya kafe kafafuwansa sannan kuma ya sanya hannayensa a ƙasa a gefe da shi irin dai yadda kare yake zama ce kowace kowane abu wato in yana zaune in yana tsaye yafi in yana zaune tsawo amma banda kare shi in yana zaune yafi tsawo akan in yana tsaye to sannan akwai al-iqa wani zama wanda yake tsakanin sujjada da sujjada tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu shi kuma mutumin da zai shi kuma zaman da mutum zai ya kafe kafafuwansa ya zauna akan digadigansa ya kafe kafafuwansa ya zauna akan digadigansa tsakanin sujjada ta farko da ta biyu wannan shi ma ana kiransa al-iqa to wancan na farko malamai sun yi ittifaki akan cewa bai halatta mai sallaye shi ba malamai sun yi ittifaki akan cewa ba a yarda mai sallaye irin wancan zama na farko da muka yi bayani ba wanda kare yake yi suka ce kuma wannan shine ukbatu shaytan shine zaman shaytan din da ake magana wasu daga cikin malamai ma suka ce duk wanda ya yi irin sa a sallah sallah su ta ɓace musamman ma waɗanda suke ganin annahyu yaqtadi al-fasad cewa duk abin da aka hana in mutum ya yi shi a cikin ibadarsa to ibadar ta ɓace akwai malaman da suke ganin haka cewa dukkan wani abin da aka hana yin sa in mutum ya yi shi a ibadarsa ta ɓace don haka suna cewa mutumin da ya irin wannan zama a cikin sallah to sallarsa ta ɓace saboda hadisin Aisha da ta ce wa yanha an uqbati shaytan yana hana zama irin na shaidan to wannan shi kuma na biyu wanda mutum zai kafe kafafuwansa ya zauna akan digadigansa wannan ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim طاووس الماجر عبد الله بن عباس yake tambayar Abdullahi dan Abbas game da irin wannan zama shine al-iqa din sai Abdullahi dan Abbas yace innahu sunna ko huwa sunna yace sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi طاووس yake cewa كنا نقول إنه جفاء بالرجل كنا نقول إنه جفاء بالرجل هنا قالوا ونن زمن ونجفاء نيجا متن الرجل بالرجل شين ما في شهرة نتكر رواية وإن أكينا نشي تونا قبا لما أقول أن سكي توا بالرجل أقول أن سكي رنجا توا بالرجل شين دي دي wato jafa'i ne ga kafa ita kanta kamar Abdullahi kamar Ibn Abdul Barr yana ganin haka ake haka ya kamata a karanta hadisin jafa'u bil rijli saboda ruwayar da ta zo bil qadam ya rauna na waccan to amma abin da yafi inganci shine bil rajuli saboda akwai ruwaya a cikin musnad da Imam Ahmad جفاء بالمرء كاغا wanda yana ƙara fassara maka bil rajul ake nifi ba bil rijli ba to sai Abdullahi dan Abbas yace da shi innahu sunnatu nabiyyik yin haka sunnar annabin ka ne sallallahu alaihi wa sallam saboda ka wannan zama tsakanin sujjada da sujjada mutum ya zauna akan digadigansa wannan wani abu ne da ya tabbata a sunna shine kuma fatawar Abdullahi dan Abbas kamar yadda muka ji sannan kuma shine ra'ayin almajirin sa Tawus shine ra'ayin Abdullahi ibn Zubair daga cikin sahabbai shine ra'ayin Tawus ibn Kaysan da wasu daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas an ruwaito cewa Abdullahi dan Umar an ganshi yayi irin wannan zaman tsakanin sujjada da sujjada amma dai ya ba da uzurin cewa ba shi da lafiya ne ya samu matsala tun a yakin Khaybar inda ya samu gocewar kafa tun wannan lokacin in ya zo zama a sallah yakan sha wahala sosai to sai kan zauna akan digadigansa za ka wasu daga cikin malamai sun jingina masa cewa shi ma yana da wannan ra'ayin to amma wanda ya ji maganar shi Abdullahi dan Umar da cewa uzuri ne yasa haka, to kaga ba za a jingina masa a wannan ra'ayi ba. Saboda haka abinda yafi inganci shine halaccin yin wannan zaman tsakanin sujjada da sujjada. Ya halatta ayi wannan, amma wanne yafi ayi wannan zaman ko kuma ayi iftirashi, wato mutum ya zauna akan kafarsa ta hagu ya kafe kafarsa ta dama, ko kuma ya zauna akan digadigansa tsakanin sujjada da sujjada, wanne yafi? Babu shakka abinda yafi yawa na aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine iftirash, tsakanin sujjada da sujjada mutum ya zauna akan kafarsa ta hagu ya kafe kafarsa ta dama, wannan shi yafi yawa. Amma babu laifi dan mutum yayi wancan zama a duk sanda ya bukaci hakan, musamman idan a wuri ne wanda watakila ko akwai matsatsi ko wani abu irin wannan, dan mutum yayi babu komai, wannan sunna ta tabbata, ta tabbatar da wannan. Saboda haka kalar farko na wannan zama al-iqa irin wanda kare yake yi shine wanda ake kira akbatu shaytan, zaman shaytan. Sai wani wanda yake tambaya akan POS, ya hukuncinsa ya halatta ko bai halatta ba, don wasu suna cewa interest ne. POS sana'a ce ta halal, ba haram ba ne. Ba rance ba ne, ba musayan kuɗi da kuɗi ba ne. In rance ne aka baka ka ƙara wani abu a kai, komin ƙanƙantarsa sunanta riba. Hakanan idan musayan kuɗi da kuɗi ne kawai aka yi, to shi ma wani abu ya ƙaru a kai, sunanta riba. Amma shi mai POS wani aiki ne ka sa shi ya yi maka, ka sallame shi, haka wannan ba a kiransa riba. Wani abu ne wanda in za ka yi kai ma ka san cewa za ka ɓata lokacinka, watakila za ka ɓata ma kuɗin aljihunka, tunda za ka buƙaci ka je inda banki yake ka bi layi, sannan ka karɓo wannan kuɗi da kake so. Sai shi mai wannan POS ya hutar da kai, shi ya yi maka wannan aikin ta hanyar zuwa ya karɓo wannan kuɗaɗe, in layi ne ya bi, in ma kuɗin motar ne, in ma menene, ya zo ya maka wannan, kai kuma bayan ka karɓa sai ka sallame shi abinda yake haƙƙinsa. To wannan ba a cewa riba, canjin kuɗi da kuɗinka ne kawai aka baka shi a kashi, amma ba canjin kuɗi da kuɗi ba, kuma ba bashi ka karɓa ba. Wannan akwai abinda a bankuna ake cewa, ake ce masa tahwila ko alhawala. Akwai alhawala a cikin littafin fiqhu wanda take nufin kana bin wani bashi, kai kuma wani yana bin ka, sai ka haɗa wanda yake bin ka da wanda kake bi, sai ka je ya biya shi. Wannan littafin fiqhu ana ce masa hawala. Akwai kuma alhawala ta zamani, shine kana nan kana so ka tura kuɗi wata ƙasa, ka je banki, daga can ka bada kuɗin, su kuma su tura maka can wancan bankin, shi wancan mutumin da kake so ka tura kuɗin ya karɓa. Ya karɓa, kai kuma banki zai caje ka abinda yake caza na wanda ya yi irin wannan, wato tura kuɗin, wannan transfer ɗin. To wannan kuɗin transfer ɗin da ake cira, yawancin malamanmu da suka yi fatawa a kai sun yi fatawa a kan halaccinsa, cewa aiki ka bayar aka yi maka. To babu bambanci tsakanin waccan transfer ta banki da za ka je ka yi da wannan transfer da za ka yi tsakaninka da mai POS. Kuɗinka ne, ka yi transfer ɗinsa zuwa account ɗinsa, ya ɗauka ya baka. Malamai sun yarda da waccan transfer ɗin, to wannan ma transfer ɗin ita ma haka take. Saboda haka sa shi a cikin babin riba, akwai ƙuntatawa, kuma wani abu ne wanda ya samarwa da mutane sauƙi ƙwarai da gaske. Mukan aje a bilahi ana neman a ciri kuɗi a ATM, wanda a can ma sai an ciran maka, ko da a can ne ka je sai ka ciri, sai an ciran maka wani abu in ka ciri kuɗi a ATM ɗin. To maimakon wannan aka sauƙaƙe maka, ba za ka bi layin ATM ba, za ka bi layin banki ba, za ka kashe kuɗinka ba, za ka ɓata lokacinka ba, shi kuma ya yadda ya zo ya kama haya ya daulo ya daina komai ya je banki ya yi waye ya yi waye ya karbo kudaden cash sai kuma in ka zo ya baka sai kuma ka sallabe shi wanda akwai sauƙaƙawa ga jama'a sannan su kuma masu wannan sun samu sana'a saboda haka ba za a kira shi interest ba to sannan ya ce malam ina son ka dan Allah na ji wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam da yace idan kana son mutum ka fada mishi to kuma muna son ka dan Allah kuma muna addu'a Allah subhanahu wataala gaba ɗaya so mu da kai da sauran musulmi duka Allah ya hada mu a gidan rahamarsa ranar gobe kiyama
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa Dawud wa Sulaiman idh يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
الله سبحانه وتعالى يقول وداود وسليمان كما كتنا labarin Dawud da Sulaiman iz yahkumani fil harthi lokacin da suke hukunci akan amfanin gona iz nafashat fihi ghanamul qaumi lokacin da dabbobin wasu mutane suka cinye shi da daddare wa kunna li hukmihim shahidin mu kuma mun kasance masana ne da hukuncin da suka yi ففهمناها سليمان sai muka ganar da Sulaiman wannan hukunci wa kullan atayna hukman wa ilma dukkanin su kuwa mun ba su annabta da ilimi wa sakharna ma Dawud aljibala yusabbihna wat tayr kuma mun hore wa Dawud duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi tare da shi wa kunna fa'ilin kuma mun kasance masu aikata hakan anan Allah subhanahu wataala ya shiga babu labarin wani bangare na labarin Dawud da Sulaiman. Dawud da Sulaiman annabawa ne daga cikin annabawan Banu Isra'il. Dawud shi ne mahaifin Sulaiman, Sulaiman ɗansa ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su annabta da ilimi da mulki. To anan Ubangiji subhanahu wataala zai bamu wani abu na ni'imar da yayi wa zai sanar da mu wani abu na ni'imar da yayi wa waɗannan annabawa guda biyu Dawud da Sulaiman to sai fara dunkule ni'imar da yayi musu tare kafin ya faɗi kowanne shi kadai yayi bayanin ni'imar da yayi masa sai ya ce wa Dawud wa Sulaiman iz yahkumani fil harb katina labarin Dawud da Sulaiman lokacin da suke hukunci akan amfanin gona iz nafashat fihi ghanamul qaum lokacin da dabbobin wasu mutane suka cinye amfanin gonan nan da daddare su kuma waɗannan annabawa suka yi hukunci akan wannan abinda ya faru wani abinda ya faru a wani mutum ne wanda ya kawo ƙara zuwa ga Annabi Dawud alaihi salam Annabi Dawud annabin Allah ne sannan kuma mai mulki ne saboda haka dukkan wani abin da zai faru ana kawo ƙararraki wajensa yana yin shari'a tsakankanin mutane to shine da wannan mutum ya zo ya kawo ƙara shi wannan manomi ya zo gurin Annabi Dawud ya kawo masa ƙara cewa ya yi noma ya sha wahala amfanin gonarsa ya yi kyau to amma wasu dabbobi na wasu makiyaya sun shiga cikin wannan gonar tashi sun cinye masa amfanin gonarsa kakaf bayan kuma ya sha wahala wajen aikin wannan gona saboda haka ya zo yana neman a yi masa haƙƙinsa a karbo masa haƙƙin sa daga waɗannan mutane. Aka kirawo wanda yake da dabbobi ko wasu dabbobi aka kirawo su, da ayat tana nuna cewa su dabbobin da musu ne abin da wasu ne daban, mutane ne na fashe su ghalabul qawm. Aka kirawo masu dabbobin suka ansa laifin su cewa sun yi sake, sun bar dabbobin su cikin dare, sun je sun bata masa, sun cinye masa amfanin gonarsa. Saboda haka ba su musanta laifin su ba, sun karba. To shine sai Annabi Dawud ya ce, to a kiyasta wato kimar ko kuma wannan dabbobi za su kai nawa, sannan a kiyasta wannan amfanin gonar shi kuma zai kai nawa. Saboda haka aka duba sai aka ga cewa waɗannan dabbobi farashin su daidai yake da wannan amfanin gona da suka lalata. Sai ya ce, to shikenan sai su ba wannan manomi dabbobin su gaba ɗaya, tunda sun lalata masa amfanin gonarsa, kuma amfanin gonar na daidai da abin da wato kuɗin dabbobin nan nasu ne. To shikenan sai ya karɓi dabbobin su, shikenan a matsayin sun biya shi haƙƙin sa na abin da suka lalata masa. To bayan sun fita sai suka haɗu da Annabi Sulaiman alayhi salam, ya tambaye su, sai suka labarta masa abin da ya faru. Sai shi kuma ya sake canza hukuncin, sai ya ce waɗannan dabbobi za a ba wa shi wannan manomi, zai je ya ci gaba da kiwata su, yana amfani da nonan su, yana amfani da gashin su. Ko kuma za ku karɓi wannan gonar tashi ku sake noma masa ita, sai ta koma yadda take kamar da, sannan sai ku dawo ku karɓi dabbobin ku, shi kuma ya karɓi nasa. Saboda haka kowa dukiyarsa ta koma hannunsa, sannan shi kuma wannan haƙƙinsa ya dawo gare shi. Sannan ba a bar shi a lokacin da yake jiran a noma masa ba, ba ya da abin dogara, tunda an ba shi dabbobin yana shan nonansu, kuma zai iya sayar da wani abu na gashinsu, suf ɗin da yake jikinsu. Saboda haka yana da wani abin da zai dogara da shi kafin gonarsa ta dawo hayyacinta. Su kuma wannan ya zanto kamar horo ne gare su, gobe za su sake sakaci su bar dabbobinsu su je su lalata amfanin gonar wani da daddare ba. To wannan shi ne hukuncin da Annabi Dawud ya yi, sannan kuma Annabi Sulaiman shi kuma Allah ya ganar da shi. Shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa Dawud wa Sulaiman iz yahkumani fil harth iz nafashat fihi ghanamul qawm. Fatina Dawud da Sulaiman lokacin da suke hukunci fil harfi akan amfanin gona, akan amfanin abin amfanin gona, iz nafashat fihi ghanamul qawm. An-nafsu a larabci shi ne ar-ra'yu laylan, wato dabba ta fita ta yi kiwo cikin dare, shi ake nufi da an-nafsu. Sai sa aka ce iz nafashat fihi ghanamul qawm, wanda yake nuna cewa sun yi ta'adin ne da daddare ba da rana ba, domin akwai bambanci tsakanin su yi ta'adin da rana ko su yi shi da daddare. Idan da rana ne, mai gona yana kula da gonarsa, saboda haka ba zai bari ba a yi masa. Amma inda daddare ne, shi mai gona ya koma gidansa, saboda haka babu magana ya kula da gonarsa cikin dare. Su masu dabbobi su ya kamata su riƙe dabbobinsu da daddare, kar su sake su je su yi ɓarna. To da suka yi wannan, shi ne Annabi Dawud ya yi hukuncin da ya yi na ainihin biyan kimar wannan kayan amfanin gona da dabbobin nan. Shi kuma Annabi Sulaiman ya sake yin abinda kowa zai dan samu sassauci a cikin shi hukuncin, musamman ma su waɗanda suka yi laifi su samu sassauci a cikin hukuncin da aka yi. Wannan yana nuna cewa alƙali ko kuma wani mai hukunci ko mai bayanin hukunci zai iya yin daidai, zai iya yin kuskure. Idan ya yi daidai, yana da lada guda biyu: ladansa na farko na ƙoƙarin da ya yi wajen binciko wannan hukunci ya yi shi, sannan ladansa na biyu kuma dacewa da daidai da ya yi a cikin hukuncinsa. Idan ya yi kuskure, yana da lada ɗaya: ladansa na ƙoƙarin da ya yi wajen binciko hukunci, kuma laifin abin nan kuskurensa kuma Allah subhanahu wataala ya yafe masa, ba abin da za a zarge shi da wannan ba ne, saboda ya yi iya bakin ƙoƙarinsa abinda ya fahimta kenan. Malamai wasu daga cikinsu suna cewa hukuncin da Dawud da Sulaiman suka yi, wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa anan iz yahkumani fil harfi, dukkaninsu sun yi hukunci da wahayi. Dawud ya yi hukunci da wahayi, wato da nassi daga Allah, shi ma Sulaiman ya yi hukunci ne da wahayi. Sai dai wahayin da ya zo wa Sulaiman kamar ya shafe wanda yake hannun annabi Dawud alaihi salam. Kun san a hukunci akwai annasikh wal mansukh. Akwai annasikh shi ne wanda yake zuwa daga ƙarshe ya shafe na farko, wanda ake ce masa al mansukh. To kamar Dawud yana riƙe da al mansukh wanda an riga an shafe hukuncin, duk da cewa asalin sa wahayi ne, shi kuma Sulaiman yana riƙe da annasikh shi ne wanda ya zo daga baya ya shafe hukuncin na farko. To wasu daga cikin malamai abinda suke cewa kenan. Sauraka yahkumani, suna cewa yahkumani bil wahyi, dukkaninsu da wahayi suka yi hukunci. To amma wasu daga cikin malamai sun ce a'a, idan aka duba a cikin ayar za a ga dalilai da suke nuna cewa dukkaninsu ijtihadi suka yi, dukkaninsu sun yi hukunci ne da ijtihadi. Na farko ya yi hukunci da ijtihadi, na biyu ma da ijtihadi. Annabi Dawud ya yi ijtihadi wajen ya ga wani hukunci ya kamata ya bawa wannan hukunci ko wannan shari'a. Shi ma annabi Sulaiman ya yi iya nashi kokari ne ga wani hukunci ya kamata ya bayar. Saboda haka sai ya zanto annabi Sulaiman ya dace da daidai, saboda haka sai aka yabe shi da cewa ya yi hukuncin da ya dace da daidai, sannan kuma ga ijtihadin da ya yi. Shi kuma annabi Dawud lam yusib, bai dace da daidai ba, amma kuma ya cancanci yabawa saboda kokarin da ya yi wajen gano hukunci. Bai cancanci a zarge shi ba, ko a ce yana da laifi saboda bai dace da daidai ba. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi Sulaiman da cewa fafahamnaha Sulaiman, sai muka ganar da Sulaiman wannan hukuncin. Sannan Allah ya yabe su duka biyun, ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma, dukkanin biyun mun ba su annabta, mun kuma ba su ilimi. To saboda haka fadarsa da ya ce iz yahkumani, wannan yana nuna cewa dukkaninsu sun yi hukunci ne, kuma kowanne ya yi hukunci ne da ya saba wa ɗan'uwansa. Da a ce ɗaya daga cikinsu ya riƙi wahayi, to ɗaya ba zai saba masa ba. Saboda haka ɗaya ya yi hukunci, ɗaya ya saba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da Sulaiman abinda yake shi ne daidai. Wannan shi yake nuna cewa hukuncin farko ba ijtihadi ba ne. Sannan kalmar fahamnaha Sulaiman shi ma yana nuna cewa Sulaiman ya dubi wasu nassoshi da suke hannunsa na shari'a, ya gano cewa akwai kuskure a cikin hukuncin da mahaifinsa ya yi, saboda haka Allah ya ganar da shi. Don haka wannan ya nuna shi ma ijtihadi ya yi, ba wahayi ne nan take aka yi masa, aka gaya masa cewa ya warware hukuncin mahaifinsa ba. Kalmar fafahamnaha Sulaiman yana nuna cewa ba wahayi aka yi masa ba, fahimta ce Allah subhanahu wataala ya kimsa masa, wanda kuma ita fahimta Allah subhanahu wataala yana kimsa ma duk wani wanda zai yi kokari na ya ga ya binciko hukunci, ya kuma bi matakan da ake bi. Saboda haka waɗannan wurare a cikin ayar suna nuna mana cewa dukkaninsu ba wai wahayi ne suka yi hukunci da shi ba, sun yi hukunci ne da ijtihadi. Allah subhanahu wataala ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma, hukman shi ne annubuwa. Allah ya ba wa kowanne daga cikinsu annabta, sannan kuma Allah ya bashi ilimin sanin hukunce-hukuncen shari'a. Abu Abdullahi al-Qurtubi a tafsirinsa al-Jami' li Ahkam al-Qur'an yana cewa ta'awwala qaumun anna داود عليه السلام لم يخطئ في هذه النازله. Wasu daga cikin malamai sun fassara cewa annabi Dawud bai yi kuskure a cikin hukuncin da yayi ba. Wasu daga cikin malamai sun ce annabi Dawud hukuncin da yayi na karbe waɗannan dabbobi ya bawa manomi bai yi kuskure a ciki ba. Bal fiha utiyal hukma wal ilma, a cikin wannan hukuncin da yayi ne ai Allah ya ce ya bashi hukman wa ilma, a cikin wannan hukuncin ne Allah ya yaba masa. Saboda haka sai suka fassara fadar Allah game da Sulaiman ففهمناها سليمان سكتي ألا أنه فضيلة له وأن وتفللاتي قشي النبي فتفللاتي قريش شي سليمان فللاتي دا الله سبحانه وتعالى يمسى أكم ماهي فنسى كما فلرر النبي سليمان دا يمسى تناكوما واني زواج ماهي فنسى tunda dukkan wani abin da da zai samu na ci gaba na daukaka to kusan yana komawa ga mahaifinsa wanda shine ya haife shi ya masa wannan tarbiya saboda haka karshen yabar da aka yi wa Sulaiman zai koma ne ga annabi Dawud shi kansa wasu suka ce a'a bai dace da daidai ba a wannan nazila shi yasa ubangiji subhanahu wataala da yace wa kullal ataina hukman wa ilma suka ce ba ana nufin a cikin wannan hukuncin da yayi ba ana nufin a cikin wasu hukunce hukuncen da annabi Dawud yayi da wanda annabi Sulaiman yayi a cikin su Allah subhanahu wataala ya ba su hukunci ko ya ba su annabci ya ba su ilimi amma a cikin wannan qadiya wanda ya dace shine annabi Sulaiman alaihi salam shi ya dace da daidai shi kuma Sulaiman shi kuma mahaifinsa Dawud yayi kuskure kuma ba wani abu bane dan a samu wani annabi daga cikin annabawan Allah ya kuskure bambancin annabawan Allah da waɗanda ba annabawa ba su annabawa ba a barin su su dore akan kuskuren su da zarar suka yi abin da yake kuskure ne nan take Allah subhanahu wataala yake dawo da su kan daidai amma wani wanda ba annabi ba yana iya yin kuskure kuma ita zama akai har zuwa mutuwar sa to annabawan Allah Allah ya musu katanga daga wannan akwai sanda al-Walid ibn عبد الملك ibn مروان ɗaya daga cikin khalifofi na daular Banu Umayya ya abinnan sarkin Romawa ya rubuto masa bayan ya sa an rushe wata coci a Dimashq sai sarkin Romawa sun Romawa kristoci ne an rusa musu coci sai ya sa aka rubuto wa al-Walid ibn عبد الملك shi khalifan da ya sa aka rusa wannan coci shi wannan sarki na Roma ya rubuto masa a ciki yake gaya masa cewa ka san wannan cocin tana nan tun a lokacin mahaifinka yana da rai wato yana nufin sarki Abdul Malik ibn Marwan mahaifin shi al-Walid yace tun mahaifinka yana nan wannan cocci tana nan amma bai rushe mana ita ba to idan kai abinda kai daidai ne kenan mahaifinka ya kuskure idan kuma abinda mahaifinka yayi daidai ne wato na barin wannan coci bai rushe ta ba kai kuma abinda kai kai kuskure wato yana so ya ce ko dai ka yadda mahaifinka kuskure yake tunda shi ya san da cocin nan amma bai ce a rushe ta ba kai kuma yanzu ka rushe ta to ko dai mahaifinka ne bisa kuskure kai kana kan daidai ko kuma shi ne yake kan daidai kai kana kan kuskure to lokacin da ya rubuto masa wannan sai ya rasa mai zai ansa sai daga baya ake gaya masa abinda ya kamata ka rubuta masa wannan ayar sai ya rubuta masa wannan ayar wa dauda wa sulaiman iz yahkuman fi al-harb iz nafashat fihi ghanam al-qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma saboda haka da ni da mahaifina duka daidai muka yi kuma duka ababan ayaba mana ne saboda haka babu wani wanda za a zarga ko ni ko shi wannan shine abin da yake so ya nuna masa Abdul Malik al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan ya sa an rushe cocin ne saboda cocin akwai masallaci a gurin da ake sallah to sannan sai ya zanto kuma cocin tana jikin masallacin ita ma sai ya zanto nan musulmi suna karatun Qur'ani ko ana sallah ana ambaton Allah can ko ana ta kada karaurawa to sai zanto masallata anan ana hana su nutsuwa to sai ya ce a wannan cocin ta tashi daga nan a rushe ta a haɗe masallacin ya zanto ya zama bai ɗaya su kuma su je can wani guri su ta su cocin wannan shi ne sababin rushe ta wanda a lokacin watakila mahaifinsa abin bai kai haka ba ko kuma su masu sallah a wannan masallaci ba su koka ba wannan hukuncin da suka yi akan wannan gona da amfanin wannan amfanin gona kanin waɗannan manomi da makiyaya akwai wani hukunci shi ma kamar wannan wanda sunna ta zo da shi tsakanin annabi Dawud da Sulaiman sun yi hukunci irin wannan duk da cewa ba akan sha'anin gona ba ne da kiwo wannan hadisi ne da Imam al-Bukhari suka rawaito shi da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Abu Huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su labari cewa akwai wasu mata guda biyu kowace ɗaya tana da ɗa suka fita bayan gari kowace tana ɗauke da jaririnta sai kyarkeci ya zo sai cinye guda ɗaya saboda haka sai suka zo sai suka samu sai jariri guda ɗaya sai aka shiga rigima ita babbar ta ce jaririnta ne ita ma ƙaramar ta ce ɗanta ne to rikici ya kaure ɗan wane ne a cikinsu sai suka kawo kukansu zuwa ga Dawud alaihi salam Dawud alaihi salam ya nemi ya ji bahasin kowace daga cikinsu babbar ta fi iya magana da iya tsara hujja da sauransu sai ce to a ba ta ɗanta ne ta kuma ƙaramar ta haƙura da suka fita sai annabi Suleiman ya tambaye su wani hukunci aka yi muku sai suka ce ga hukuncin da Dawud ya yi musu babbar ta ce ai ɗana ne kuma ya ba da ɗana sai ya ce to shi tun da haka ne a je a kawo wuƙa in raba muku shi biyu ko ce ta ɗau rabi shi kenan sai ƙaramar ta ce a ka a yi haka a bar mata ni na yadda nata ne a bar mata ta tafi da shi sai da ga haka sai ya ce ɗanki ne aka karɓe ɗan aka bata ya ga alamar cewa ita babbar ko a jikinta ko gezau kawai dai nan za a rafasa ne ko ya rasa inda ita kaɗai za ta yi raɗaɗin rashin ɗanta ke ma yanzu kin rasa ɗanki sai mu zama ɗaya inna kullum fiha to da ya kula ta hanyar ƙarina da ya yi amfani da ita wanda yake nuna cewa hatta a hukuncin wancan ma taƙila ya yi la'akari da wannan ne ba wahayi ba ne ijtihadi ya yi la'akari da wannan ya ga cewa wannan yadda ta nuna damuwa za a yanka ɗanta waccan ba ta nuna haka ba saboda haka tsakanin uwa da ɗa wani abu ne wanda ba zai ƙuya ba saboda haka sai ya mallaka mata wannan ɗan nata to wannan shi yake ƙara nuna maka cewa dukkanin su ijtihadi suka yi ba wahayi ba ne so da inda wahayi ne annabi Dawud ya yi hukunci da shi a cikin wannan ƙadiyar ta waɗannan mata guda biyu ba yadda za a yi annabi Suleiman ya warware wannan hukunci dai har da wahayi ne wato ya yi aiki ne da nassi to ba zai yiwu annabi Suleiman ya warware ba a kwace ɗa a mayarwa da ƙarama sai dai su waɗanda suke kawo husuma gaban alƙali yana gina hukuncinsu ne a kan abubuwan da suka bayyana gare shi na hujjoji tana yiwuwa wanda zai fi kawo hujja ɗin ya zama shi ne mara gaskiya amma alƙali ba zai iya ƙetare waɗannan hujjoji da shaidu da waye ba hatta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa ya la'allakum innakum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd kuna kawo mun rigingimu annabi yake gaya wa sahabbai kuna kawo mun rigingimu in yi hukunci tsakaninku to wala'alla ɗaya daga cikinku ya fi iya bayanin hujjarsa sama da ɗaya fa ahkuma lahu sai in ba shi hukunci in ba shi gaskiya ce to in ya san ba ya da gaskiya wani haƙƙi ne ɗan uwansa na bashi ya karɓa to ya sani wuta ya karɓa wanda yake nuna cewa hukuncin alƙali baya halattawa mutum haram ko ya haramtawa mutum halal shi alƙali yana hukunci ne da zahirin abin da ya bayyana gare shi saboda haka idan ka kai ƙara kotu baka da gaskiya kuma lauyoyi suka shiga suka fita aka baka gaskiya wannan ba shi yake nuna an gama shari'ar ba kenan shari'ar tana gaba sai an je lahira ubangiji ba zai kyale wannan haƙƙi ya tafi a banza ba kanka ce ai alƙali ne ya halatta min saboda haka ya halatta in ci in dai ya zama annabi sallallahu alaihi wa sallam karan kansa shari'ar da zai yi tsakanin wasu mutane guda biyu ba za ta halatta haram ba to ina kuma ga wani alƙali ba shi ba saboda haka duk yadda mutum ya kai ga ilimi dan ya yi hukunci ba lalle abin da ya hukunci in ya zanto a kuskure ya zama daidai ba a nan wasu malamai suna duba cewa hukuncin da Dawud alaihi salam ya yi wa waɗannan mutane wannan manomi da waɗannan makiyaya ya yi amfani da biyan wanda aka cuta biyansa diyar abin da aka cuce shi wanda kuma wannan an san cewa yana da asali idan ka lalata ma wani kayansa aka je gaban alkali to ko dai ka dawo masa da abin da ka lalata in za a samu irin sa ko kuma ka biya shi kimar wannan abin a bincika wannan abin da ka lalata yana yin nawa saboda aka ce to ka bashi wannan kudin wannan shari'a ita ce aka sani wato raddul misliyat ko bil misli ko kuma bil qima abinda duk za a iya kwatanta shi yana da wani abin da zai zama kwatankwacin sa to ko ka da da kwatankwacin sa in babu kuma ka da da kimar sa saboda wannan shari'a ce ko addinin musulunci haka take saboda haka suka ce asalin abinda shi abinda annabi Dawud yayi shine biyan wanda aka cutar diyar abinda aka cutar da shi saboda haka kaga bai sabawa daidai ba ijtihadin sa ne a mahallin sa yake sai dai kuma a cikin ijtihadin nashi babu tausayawa shi wanda babu wani abu na tausayawa shi wanda ya laifi babu abin da ya kunsa na tausayawa shi wanda laifi sabanin hukuncin da annabi Sulaiman yayi hukuncin da annabi Sulaiman yayi shi kuma a ciki akwai mayar da haƙƙi zuwa ga wanda aka cutar sannan kuma da tausayawa wanda yayi laifi musamman ma bai ba wa shari'a wahala ba ya yadda da laifinsa to ya yadda da laifinsa bai wahalar da shari'a ba to sai a zo masa da hukuncin da yake da sauki to shi yake to kai mai haƙƙi zaka haƙƙinka zai dawo hannunka amma wani a masa rangwame a bashi dama ya je noma gonan nan amfanin gonan ya dawo kamar yadda yake da farko kai kuma ka ci gaba da amfana da wannan dabbobi nashi kafin ya samu gonarka ta dawo sannan daga baya a dawo maka da gonarka yadda take kai kuma ka waida masa dabbobinsa kaga kowa dukiyarsa ta koma a hannunsa shi wanda ya laifi ko ya yi sakaci ya samu sauki ya samu rangwame maimakon su rasa dukiyarsu gaba daya shi kuma wannan bai asara shi ma gonarsa ba to saboda ka kaga anan shi annabi Sulaiman ya dubi janibin tausaya ma waɗanda suka yi laifi ne bayan sun yarda da laifinsu ba tare da wahalarwa ba shi kuma babansa mahaifinsa annabi Dawud ya dubi janibin mayarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa in an cutar da shi ba tare da duba tausaya masu waɗancan ba a hukuncin annabi Sulaiman annabi Dawud ya yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da masu dabbobi da manoma hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah suka ruwaito shi hadisin Haram Ibn Muhayyisa yake cewa naqatul bara wato raqumar al-bara ibn Azib ta shiga lambun wani daga cikin mutanen Madina ta lalata masa wannan lambun nashi aka zo aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga yanzu dukkan wani wanda yake da lambu to ya kula da lambunsa da rana su kuma waɗanda suke da dabbobi su ɗaure dabbobinsu da daddare abinda suka ɓata da rana za su biya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ɓata ma wani amfanin gonarsa da rana afuwa da daddare ya ɓata masa amfanin gonarsa da daddare to zai biya saboda shi mai gona ko mai lambu zai kula da lambunsa da rana su kuma waɗanda za su fita kiwo da rana kaga zai tsare lambunsa shi kuma mai dabbobi ya kula da dabbobinsa da dare shi sanda shi mai gona ko mai lambu ba zai tsaya gadin lambunsa a cikin dare ba saboda haka in suka bata za su biya shi ne ya ce wa in afsadatil mawashi bil layli ko kuma inna ma afsadatil mawashi bil layli fa huwa damin ko daminun ala ahliha annabi ya ce duk abin da dabbobi suka bata da daddare suka lalata da daddare na amfanin gona to masu dabbobin za su biya to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta kaita ainihin biyan da daddare kuma wannan shine abin da ya faru a wannan kissa idna fashat fihi ghalamul qawm da daddare suka shiga suka yi laifi shi annabi Dawud ya ce to za su biya aka yi lissafin abin da zai biya su ne wannan dabbobi suka biya Allah subhanahu wa ta'ala ya hada waɗannan annabawa guda biyu a wannan guri ya yi musu hukunci ya faɗi ni'imar da ya musu gaba ɗaya kafin ya zo kuma kowanne daga cikinsu ya faɗi ni'imomi daban-daban da ya ma kowanne a wannan hukunci da annabi Sulaiman ya yi shi ma akwai kwatankwacinsa a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato sassauta ma wani ko da kuwa ba haka ya kamata a yi masa hukuncin da farko ba amma ya samu sassauci. Akwai sanda Zubair ibn al-Awwam da shi da wani mutumin Madina suka zo rigima gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, akwai ruwa da yake kwararowa yake tahowa, to sai ya shigo ta gonar Zubairu sannan ya shige ya zi gonar wancan mutumin Madina, to sai zanto Zubairu in gonar ruwan nan ya zo sai ya dakatar da shi sai ya shayar da gonarsa sannan ya sake shi. To sai shi wannan mutum sai ya je yake gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana tsare ruwa baya barin shi ya zo gonata, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Zubair ka tsare wannan ruwa gwargwadon iya idan sawunka, wato inda zai zo daidai iya idan sawunka, to sannan sai ka sake shi kuma zuwa ga makocinka, wato ka samu daidai iya idan sawunka ya isa ka shayar da gonarka, to ka saki sauran kuma ya tafi makocinka ka rike shi. To dai wannan hukuncin wanda shine kuma hukuncin da yake na gaskiya, ba a cutar da Zubair ba, an hana ruwa tsayawa a gonarsa ya amfana da shi, ba a kuma cutar da wancan ba makocinsa. Sai shi wannan mutum sai ya ce a wato kai masa wannan ka nuna san kai dan yana dan gwaggwanka, saboda Zubair ibn al-Awwam dan Safiya ne, Safiya gwaggwan annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce dan yana dan gwaggwanka shine ka bashi dama ya tsare mana ruwa, sai annabi ce to haka kace, yace to Zubairu in ruwan ya zo ka tsare shi sai kaga ya kai ya shanya katangar abin da lambunka, sai ya shanya katangar lambunka sannan ka saka masa. To kaga da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukuncin da zai samu wancan zai samu sauki, hukuncin annabi na biyu shine daidai amma sai ya sassauto masa ƙasa dan shi ma a samu masa sauki. To amma tun da ya kiya sai aka koma asali na hukuncin a hukuncin farko. To waɗancan da suke su sun sallama ba su yi jayayya ba, sai ya zanto annabi Sulaiman ya samu musu sauki. To wannan aya tana nuna cewa ya halatta a yi ijtihadi a cikin sha'anin hukunci, ya halatta a yi ijtihadi wajen gano hukunce-hukunce. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kamar yadda ya zo cikin Bukhari da Muslim hadisin Amr ibn al-As, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza hakama al-hakim fa ijtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama al-hakim ko idza hakama al-hakim fa ijtahada thumma akhta falahu ajr, idan mai binciken hukunci alkali ko malami ya binciko hukunci ya dace, to yana da lada guda biyu, ladan binciken da yayi da kuma datan da yayi. Idan kuma alkali ko malami bai binciken hukunci yayi iya kokarinsa sai ya kuskure, to yana da lada daya, shine ladan kokarin da yayi wajen ya ga ya gano daidai. Saboda haka duk ijtihadi ga wanda ya cika sharuɗan ijtihadi ya halatta, ya ijtihadi wanda zai gano hukunci. Ijtihadi yana halatta ne da sharuɗa guda uku. Sharaɗi na farko da zama wanda zai ijtihadi din nan malami ne, masani ne, yana da ilimin da ake bukata, wanda zai yi ijtihadi ya zama yana da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan mai ijtihadi da cewa al-hakim. Al-hakim baya zama al-kharis. Al-kharis shine mai molanka wanda kawai yake shaci fadi, a wannan al-hakim ya san abun yana hukunci. Saboda haka sharadi na farko ya zama akwai ilimi. Shi yasa anan yace kullan ataina hukman wa ilma. Sannan sharadi na biyu ya zama yayi iya bakin kokarin sa wajen bincike na ya gano hukuncin. Shi yasa a hadisin yace fajtahada, yayi kokari ba kawai da an kawo masa hukunci kawai abinda kawai zo kokarwarsa yake hukunci ba tare da yayi kokarin bincike ba, to wannan shi ma bai dace ba. Sannan sharadi na uku ya zanto abinda zai yi hukunci a kansa ya san shi, domin kana iya sanin hukunci amma ka dora shi ba mahallinsa ba, dole sai ya san annazila din da abinda ake rikici a kansa din, sai ya san menene shi, sai yana da fiqhu a kansa. Wannan shine abinda malamai suke kira tahqiqul manat, dan ka san illa da abin nan, illa da far'i da al-asl da al-far'i suka yi ittifaki akan ta, sai ka san kuma inda ya kamata ka ajiye wannan hukunci daidai ne ko ba daidai bane. To waɗannan idan suka haɗu waɗannan sharuɗa guda uku, to ya halatta mutum ya ijtihadi, kuma ijtihadin sa daidai ne, in ya dace yana da lada biyu, in kuma ya kuskure yana da lada daya, ba zai dai tashi da rashin lada, da rasa lada gaba daya ba, kuma uzurinsa zai zama karbabbe ne a gurin Allah subhanahu wataala. Za mu dakata ana abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure, ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.